Hoje é a casa da rainha América.
Hoje é a casa da rainha América.
Hoje é a casa da rainha América.
Hoje é a casa
da rainha América. Garagem sai a campar arha. Kusha kababu. Sai agora né da canal Brandon Washington DC que para gente que engabar uma cu de cheiro. To har yanzu muna kan batun yawan kudin ruwan da yan kasuwa da masu rancen kudi a bankunan Najeriya ke biya da yadda ya shafi tafiyar da harkokin kasuwanci da tattalin arziki da rayuwar jama'a ga Madina Dauda da ci gaba da firar.
To Dr. Obadaya, menene kuma kalamin round tripping a harkan kudi da ake cewa menene ma'anar wannan kalamin shi kuma?
Wato shi round trip din shi ne wato kaman Central Bank za ta ba bankuna kuɗi dollars domin su arama
yan kasuwa
masu sari, sai su rubuta cewa wannan abun za a shigo ne da man fetur ko kuma za a shigo da kayan aiki da kayan masana'antu, ana ce musu raw materials da equipment da sauransu. Bayan suka karbi kudin nan ba abin da za su yi ba shine ba abin da za su yi ba
wannan abin da suka ce za su yi ba
shi za su yi ba, za su koma kasuwan bayan fage kawai a canza wannan dala don an tsara musu akan maybe kila 250 ko kuma
300
sai su dauka su kuma su je bayan kasuwan bayan fage su sayar da wannan dala a 360 sai su samu riba din kawai a asusu magana ya kare.
To sai su mayar wa Central Bank da uwar kudi da suka karba?
Haka ne, zuwa uwar kudi da suka karba. Amma ba za su yi abin da ya kamata a yi ba ne, shi ne ake ce mashi round trip. To wannan sun cuce jama'a, sun cuce gwamnati, kuma sun cuce al'umma. Shi ne round trip. Kuma yana nan yana faruwa a kasar namu. Abin da ya sa kenan za a kashe dala-dala miliyan-miliyan ba za a ga abin da an yi da su ba.
To kenan shi yake shafan kenan yawan daloli da babban bankin Najeriya ke fitarwa na taimakawa kasuwan
yau,
kasuwan sai da musanyen kuɗi
yau.
Amma kuma dalar ba ta sauka ko kuma naira Najeriya bai hawa.
Baya hawa. Yana dinga saukawa domin aka ce to don dala-dala yana neman yana kara hawa don kowa yana bukatar dala, kuma ba wai ana kasuwanci da shi ba, kawai ana sayar da shi a kasuwan bayan fage kawai a samu riba a sa a juhu magana ya kare.
To ta ya za mu magance wannan al'amari ne Yusha'u? Da to ai babban banki yana da inspectors, su inspectors din nan da aka sa su, to dole a sa musu wa abin da akan cewa checking the checkers. Su ma sai an duba su, saboda ainihin idan round tripping din, idan babban banki aka yi auction aka karbi kuɗi, banki suka karbi nasu, su kuma akwai masu ƙarfin jari wanda suke karɓan kuɗin su kuma da yawa da sunan kamfanoni, to su ma suna yi. Su kuma bankuna da commercial banks madadin su siyar maka a banki, sai ka je ka ce akwai, sai su ce babu, baka fada category ba, sai su kira ɗan bureau de change in yana da customer sai su baki. To round tripping su kuma inspectors waɗanda ya kamata su digital net transaction, ina kuɗin da aka baka, dawa ka siyar ma, ka bi ka'idoji abubuwan da aka ce a yi, sai a tsallake wannan rahotanni. Saboda haka a wani yanayi ne da ƙasar ta shiga ciki, saboda mutane sun samu dama a duk inda suke, ko da mai sai da gyaɗa fa a Najeriya, idan zai kasa gyaɗa sai ya sa mara kyau a ƙasa, masu kyau a sama. To irin waɗannan abubuwan ne ya tafi har sama, shi yasa developmental economies irin su WW Rosto suke tafsirin cewa sai fa an samu attitudinal change, canjin ɗabi'u, mutane mu fahimta ƙasanmu ne. In za ka yadda ledar pure water kamar a nan studio ɗin, ka gane cewa an fi sari kuma kuɗi ne ya sari, ka ɗauki abinka ka zubar. To haka waɗannan abubuwa da ke faruwa a ɓangaren kuɗi, wanda abin da ya kawo shi shine wannan digit din, duk sanda digit din ya motsa, to wani ne fa ya rasa, wani ya sama,
shi yasa
to idan yana sauka din to zaki ga rayuwar na kasa yana gyaruwa in kuma yana yin sama zaki ga rayuwar na kasa yana lalacewa saboda duk zai dawo ne ya koma akan price shi yasa babban banki yake da aiki a gaban sa na kawo wato price stability din nan ba wai na kwana biyu ko uku ba kuma ba akan commodity daya ba zai shafi duk abubuwan da ake ne saboda kasan tana da girma tana kasuwanci ta shige rijijoni na kasuwanci daban-daban sannan kuma akwai bukatun kudade na kasuwanci da kasa daban-daban to inda aka samu akashi the fiscal policy the monetary policy wato da ana samun bambance mai girma misali an kulle border an ce ba za a shigo da kaza da kaza da kaza da kaza ba to an ba za ka shigo da shi ba to ai ya kamata in kai kuma ka fitar sai kuma aka ce ba za ka fitar ba kuma a jiya to sai ka rasa to wanne ne zai taimaki tattalin arzikin wanne ne ba zai taimake shi ba to sai mun dawo an koma an yi amfani da tausayi da hikima kamar yadda kake ya fara fara
to kuma kwararru ma ba ku gano hanyar ba balle irin mu kuma masu daukar labari to da tsawo ba daya a lokacin da kake mataimakin shugaban babban bankin Najeriya akwai wasu matakai da kuka dauka wajen shawo kan irin waɗannan matsalolin kuwa bisa idan ka yi la'akari da abin da kake gani yanzu a waje
to ka san malama bai wani lokacin mutum yayin magana zai zama kamar yana yabon kansa ne amma zan ce da gaskiya mu yi iyakacin gurgudu a lokacin har aka samu single digit in ku tuna da alif dari 2004 zuwa 2000 har ma 10 an samu single digit har ma inflation ya dawo har single digit interest rate shi ma ya soka har single digit a lokacin ba kamar yanzu wanda kudin dala yana har kasashe guda kamar ya kai har sun biyar akwai na gwamnati akwai na bankuna akwai na kasuwan bayan fage akwai na zuwan haji akwai su rate din daban-daban to abinda yana kawo shi round trip din kenan sai a baki a kaza ni kuma in saki ba malam Yishau rate nashi daban don nawaye shi ke kuma in baki naki daban don nawaye yake wannan kuma in ba su nasu daban to kaga wannan yakan kawo halin cuwa-cuwa da halin danniya da sauransu to wannan lokacin namu din wannan abun bai taso ba domin kudin dala din guda biyu ne ko kai dan kasuwa ne ko kai dan gwamnati ne muka integrating rate din ya zama rate guda daya to idan an yi haka yakan kawo transparency kowa zai ga abubuwa dalla-dalla a fili ba wani da za a ce ana yin abun a bayan mutane ko kuma a boye to amma yanzu ne ya zama na kaman rate din yana nan daban-daban idan na waye yake son sa miki rate din daban in ce miki karki ga makowa shi kuma malam shi yi sha'o son zo sa mishi nashi daban in ce mishi kada ga ya makowa to kaga wannan halin yakan kawo damuwa kware da gaske to a lokacin da mu dai mun yi iyakacin gurgudun mu har ma shi foreign reserve wato asusun kasan wajen mu har ya kai kusan biliyan 60 amma yanzu ko rabi bai kai ba
ganin cewa ai kai kwararre ne a wannan bangaren wato shawara zaka ba gwamnati
gaskiya muna da aiki kware da gaske muna da aiki kwarai da gaske wannan aikin kuma ba karamin aiki bane ya kamata gwamnati su tashi tsaye duk wadanda suke lura da sha'anin tattalin arziki a san su wane irin mutane ne kuma a san irin aikin da suke yi kuma matakai da za su dauka da zai taimaka wa jama'a a cikin gwamnatin APC din sun zauna ne suka ce ai economy din za a dauka a ba wasu su ne in charge of the economy to ban taba ga irin wauta kamar wannan ba in kai shugaban kasa ne kuma kai economy ba shi a hannunka kana da mukami ne ba ka da mukami in kace ka dauka economy ka danga ba ka ba wasu su za su lura da economy kai kai ba sarki bane ka dan bisu ne kawai kana kallo saboda haka gwamnatin President Muhammadu Buhari ya kamata su tashi tsaye su ne su zama in charge of the economy kuma ya ba da order abin da yake so ya gani a kasan nan abin da ake so ya yi kuma ya sa target duk wanda bai iya ya fulfilling wannan target ba a yi waje da shi a kawon da za su yi aiki wanda za su yi aiki da niyya da nazari.
To wa zai ba target din nan? Babban bankin Najeriya ko dai a'a?
Shugaban shi zai ba su target. Zai ba kowa da kowa, zai ba CBN target. Na san cewa CBN din they are supposed to be independent. Amma su kin sa coalition tunare. Wasu sun duba wannan independence din kamar sun zama wasu gwamnati na kansu ne. Wannan rashin ganewa ne. Gwamnati guda ɗaya ce, ba gwamnati guda biyu muke da su ba, gwamnati guda ɗaya ce. To muna da shugaba guda ɗaya. Ya kamata wannan shugaban ya zauna ya setting target ma ita babban bankin Najeriya da Minister of Finance da ko duka sauran ministers din. Target da yake so, wanda bai iya fulfilling wannan target ba, a canza a sa wanda za su iya aiki.
To jama'a, sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu, mu kawo muku ƙarshen wannan firar. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da Solomon Abu da Tubahiro Dirine da suka shirya mana sauti, ne Salu Garba ke cewa da alheri.
Kana ba bi sa ta kan ke ba kudi a kashe su da hanya mai kyau.
Kudi a kashe su da hanya mai kyau.
Ka tuna yanda ka sami kudinka, ka ja wuya ka sami kudinka, to je ka kashe su da hanya mai kyau.
Kudi a kashe su da hanya mai kyau.
Wanda sai kai gumi ka sami abinka, ashe ko kashe shi da hanya mai kyau.